sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan dare. Yau Talata 31 ga watan Maris shekarar 2020. Hadiza Kyari ce tare da Aisha Ma'azu ke farin cikin sake saduwa da ku a cikin shirin namu na wannan lokaci. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a dokar da ta bashi ikon daukar matakan da ya bayyana a jawabinsa ga 'yan Najeriya akan yaki da yaduwar cutar COVID-19. Za kuma ku ji wani rahoto na musamman daga Jamhuriyar Niger akan yawan waɗanda suka harbu da ƙwayar cutar coronavirus, inda ya ci gaba da ƙaruwa musamman ma a birnin Yamai. Muna kuma ɗauke da rahoton wasanni, amma duk kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da dare. Ga cikakkun labaran duniya. Duk da nasarorin da ake samu a kasashen China da Korea ta Kudu a yaki da cutar coronavirus, kungiyar lafiya ta duniya WHO a yau Talata ta ce har yanzu dai yankin na da sauran aiki a gaba dangane da annobar ta coronavirus. Za a dade ana fama da wannan annobar kuma ba za mu yi kasa a gwiwa ba. Muna buƙatar kowace ƙasa ta ci gaba da ɗaukar matakan da suka dace da ita, babban daraktan yankin Yamma Dr. Takeshi Kasai ya faɗa a wata ganawa da manema labarai. China ta bayyana mutuwar mutum guda da kuma sabbin kamuwa da cutar 48 a yau Talata. Babu ɗaya daga cikinsu da ya kamu da cutar a cikin gida, yayin da Koriya ta Kudu kuwa ta bayyana sabbin kamuwa 125. Kasai ya ce ba su da wata hujja kan cewar ƙaruwar yanayin zafin bazara mai zuwa zai rage yaduwar cutar kamar yadda mutane da dama suke harsashi. Kana babu tabbacin koyaushe annobar za ta kawo. Wani masanin cututtuka Matthew Griffiths da ke shawartar hukumar ta WHO game da matakan da take ɗauka akan cutar a yankin ya bayyana damuwar cewa ana sa ran duk wuraren da annobar za ta yi illa kasashe ne da suka fi raunin tattalin arziki. A makon da ya gabata, yankunan Laos da Myanmar suka bayyana samun ɓullar karon farko, ko da yake masana harkar lafiya sun yi amanar cewa rashin gwaji ne ya sa ba a gano wasu da ke da cutar ba. Kungiyar kamfanonin sufurin jiragen sama a yau Talata ta yi gargaɗin cewa kamfanonin jirage a faɗin duniya ba za su farfaɗo daga komaɗa mafi girma da suke fuskanta ba har sai zuwa ƙarshen rubu'in wannan shekarar. Kana kuma farfaɗowar kan iya kasancewa na ɗan lokaci idan annobar korona ta sake juyowa har aka sami ƙaruwar annobar ta hunturu. Kamfanonin jirage da dama har ma da masu ƙarfin kuɗaɗe suna gwagwarmaya ne na tsawon lokaci, a yayin da masana'antar ta yi asarar tsabar kuɗi dalar Amurka biliyan 61 a wannan rubu'in shekarar. A sanadiyar faɗawar harkokinta na sufuri da kuɗaɗen shiga har kashi 70%, a cewar ƙungiyar sufurin jiragen sama ta ƙasa da ƙasa. Ana sa ran cewa kamfanonin jirage za su tafka asarar dalar Amurka biliyan 31 a wannan rubu'in, a yayin da akasarin jirage suke tsaye cik sakamakon matsalar yanayi da dokar hana zirga-zirga da ƙasashe suka kafa. Rikicin da ake yi a tsakanin 'yan awarin Kamaru da dakarun sojin ƙasar ya shafi rayuwar kimanin mutane miliyan 2, inda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane, ya kuma raba wasu ɗaruruwan dubbai da muhallansu. Da dama daga cikin waɗanda rikicin ya tarwatsa suna zaman gudun hijira a Duwala, inda suke zaune cikin cunkoso a ƙananan ɗakuna da ake shan wahala kafin a samu. Joseph Mofo ya arce daga ƙauyensu da ke kusa da babban birnin ƙasar Duwala a arewa maso gabashin Kamaru a lokacin da rikicin ya ɓarke a shekarar 2017. Mofo shugaba ne a al'ummar tasu, inda tuni ya baiwa mutanen da rikicin ya tarwatsa matsuguni. Joseph Mofo ya ce matsala ɗaya da suke fuskanta mai tada hankali ita ce rashin makewayi. Ya ce a halin yanzu makewayi ɗaya suke amfani da shi, saboda haka sai sun yi layi kowace safiya kafin su samu damar kewayawa, abinda ya ambata da babban tashin hankali. Daga ƙarshe, Afirka ta Kudu ta ƙaddamar da wani gagarumin shirin gwaji na cutar coronavirus. yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarce 1,000 adadi mafi yawa a kowace ƙasa a nahiyar. A daren jiya Litinin, shugaba Cyril Ramaphosa ya ba da sanarwar cewar a cikin 'yan kwanakin nan ma'aikata kiwon lafiya akalla 10,000 za su rika bi gida-gida don gudanar da gwaje-gwajen cutar ga al'umma. Wato tuni dai kasar Afirka ta Kudu ta dauki matakin hana shige da fice na tsawon kwanaki 21 da nufin kawar da cutar. 'Yan sanda sun kama mutane da yawa da laifin sabawa dokar hana zirga-zirga. Ramaphosa ya bayyana cewar an tabbatar da mutane 1,326 ne suka kamu da kwayar cutar a kasar Afirka ta Kudu, kuma mutane 3 sun mutu. Ya zuwa yanzu dai an samu mutane sama da 5,000 da ake da tabbacin cewar sun kamu da kwayar cutar a daukacin nahiyar Afirka, kuma mutane 173 ne suka mutu.
A gaida Aisha Ma'azu da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a dokar da ta bashi ikon daukar matakan da ya bayyana a jawabinsa ga 'yan Najeriya akan yaki da yaduwar cutar COVID-19. Daga Abuja ga rahoton Umar Faruk Musa.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rattaba hannu a kudurori na doka wanda ya ba da ikon daukar matakan da ya shimfida a lokacin da yawa 'yan kasa jawabi akan matakan da gwamnatin ke dauka na hana bazuwar wannan ciwo na corona da ya zama annoba a duniya baki daya. Sa hannu a wannan doka da ya zama wajibi ganin irin cece-kucen da ya biyo bayan daukar matakan da shugaba Buhari ya bayyana dauka, inda wasu masu ina da demokradiya ko kare haƙƙin bil'adama suke ganin cewa an takurawa al'ummar kasa. Minista mai kula da shari'a a Najeriya kuma babban lauyan gwamnati Abubakar Malami ya yi min ƙarin haske dangane da kudurin wannan dokar da kuma muhimmancin sa mata hannu da shugaba Muhammadu Buhari ya yi, inda yake cewa
bayanai tsakankanin masana ya nuna cewa hanya mafi sauki mafi alheri ta gaugawa ta hana yaduwar ta shine takaita cutanya tsakankanin al'umma. Kuma wannan jawabi da shugaban kasa ya yi da kuma ainihin ita doka wadda ya samu hannu da ainihin rage zirga-zirga suna da nasaba da manufa ta ainihin ganin cewa ita wannan doka wanda wannan cutar an kange ta a hana ta yawaita yaduwa tsakankanin al'umma kamar yadda dokoki na kasa haɗi da dokar da ake kira dokar killacewa wasun quarantine da kuma ainihin wasu sashi na tsarin mulkin Najeriya da kuma dokoki irin na ƙasa da ƙasa da Najeriya ta samu hannu suka amince a idan bukata ta kama musamman akan damuwa wadda ke da nasaba da annoba. Saboda doka ce take ta samu asali akan dokoki na Najeriya, tsarin mulkin Najeriya, dokokin da ke wanzuwa a Najeriya, dokoki na ƙasa da ƙasa da Najeriya ta sa hannu tsakaninta da sauran ƙasashen duniya a cikin yanayi irin wannan na maganin annoba idan ta taso.
Amma har yanzu akwai wasu masana shari'a da suke korafi cewa dokoki ba su ba shugaban ƙasa iko da ƙarfin yin wasu abubuwan da za su iya takurawa al'ummar ƙasa, su hana su hanyoyin cin abincinsu, su hana su rayuwa kamar da suka saba da sunan cewar za a taƙaita mu'amalarsu domin yaƙi da wani ciwo. Ba ganin wannan kila abun damuwa ne da ya kamata gwamnati ta fito da wani tsari da kamar za a share hawaye na al'ummar kasa ko da kuwa doka ta ba da iko a yaka.
A na farko ne ya kamata ka fahimci cewa bukata wadda ta tilasta ɗaukar matakan da shugaban kasa ya ɗauka bukata ce wadda ke da nasaba da annoba. Saboda haka a bisa tsari na doka idan babu wani dalili mai ƙarfi irin na doka wanda ke da nasaba da annoba, to doka kamar yadda ka ce ba ta ba shugaban kasa dama na tauye ma mutane ma'auni na hada-hada ba. Amma idan ba si ba bala'i da annoba makamancin wannan ya taso, shine nake mai bijayo hankalinka akan tanade-tanade na tsarin mulki, akan tanade-tanade na dokoki na gida, akan tanade-tanade na dokoki waɗanda Najeriya da sauran ƙasashen duniya suka samu hannu. Abu mafi aladan ka fahimci cewa idan bukata ta taso irin ta annoba, tsarin mulkin ƙasar Najeriya, dokokin da ke da nasaba da annoba da ke wanzuwa a Najeriya da dokoki wanda Najeriya da sauran ƙasashen duniya suka samu hannu sun ba shugaban ƙasa dama ya kange hada-hada al'umma. Yadda kai ɗan ƙasa kake tunanin kana da haƙƙin kai kawo haka dan kasa wanda bai kamu da cuta wanda ke da nasaba da annoba ba yake da hakki na gwamnati ta bashi kariya na ganin da cewa bai kamu da irin wannan cuta ba bai samu kanshi cikin kanki na ainihin rashin lafiya na annoba ba.
Ministan Shari'a na Najeriya kuma babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya kenan Abubakar Malami a tattauna da ne da shi a Abuja. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Umar Faruk Musa. Yanzu kuma bari mu leka jamhuriyar Niger inda yawan waɗanda suka halbu da ƙwayar cutar coronavirus ya ci gaba da ƙaruwa musamman ma a birnin Yamai inda aka gano ɓullar wannan annoba da tuni ta hallaka mutane uku. Wakilinmu a Yamai Sulaiman Munibarma ya haɗa mana wannan rahoto na musamman.
A ranar 19 ga watan Maris ne aka gano mutum na farko mai ɗauke da ƙwayar cutar coronavirus a Niger. Yayin da bayanan ranar Asabar 28 ga wata ke nunin yawan waɗanda abin ya ritsa da su ya lullunka, kamar yadda ministan kiwon lafiya Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya bayyana wa manema labarai.
Waye kuma cette pandémie se propage, le premier cas on l'a enregistré le 19, aujourd'hui on est à 18 cas.
Yace ku dubi yadda wannan annoba ke ƙara yaduwa. Daga mutum guda da muka gano a ranar 19 ga watan Maris, yau an waye gari mutane 18 ne suka kamu, ciki har mutum uku sun rasu a sakamakon wannan cuta.
Il faut que tout le monde se mette dans cette lutte.
A yayin da cutar ta COVID-19 ke ƙara yaduwa, bincike ya gano ƙarin wasu mutane hudu a ranar Lahadi 29 ga watan Maris, abinda ke nufin mutane 22 ne aka tabbatar sun harbu a tsawon kwanaki 10 a birnin Yamai, inji ministan kiwon lafiya, lamarin da wasu 'yan ƙasar ke alakantawa da jinkirin da aka fuskanta wajen tsatsar da matakan rigakafin da shugaban ƙasa Isu Muhammadu ya ayyana a jajibirin ɓarkewar wannan annoba. Alhaji Nasiru Saidu shine shugaban kungiyar Voix des Sans Voix.
Tun lokacin da shi gwamnati ya yi zaman taro na harko na 17 ga wata da aka ce sai 20 ga wata, kenan aka ƙara kwana uku za a fara ɗaukar matakin ne, mun ka ce an ɗauki nawa gwamnati ta yi sakaci. Lokacin da an ka gama zaman taro, lokacin ne kamata a ce duk matakin nan da an ka ɗauka sun fara aiki. Lokacin ka ga wani ba zai shigo ba da wata ƙasa, lokacin mutum ba zai hita ba da yamashi ta wani wuri, lokacin mutanen da a cikin gari suna azumin cikin gari. Amma ka gani wannan sakaci da an ka samu na kwana uku da rashin girmama abun da magabata suka ce, talakawa suka ƙi yarda su bar sallar jam'i, alhali in akwai ciwo wannan abun bai dace a yi shi ba. Wannan abun shi ya ƙarfafa yaɗuwar abun, dole ciwon ya ta yaɗuwa. Abin da muke fata dai mutane su ɗauki da mahimmanci wa'anga abu da an ka ɗauka na kariyar lahiyar jama'a, tunda ka kare lahiyar ka, ka taimaka a kare lahiyar wani, wata ibada ta shi ma.
Yanzu haka hukumomin kiwon lafiya sun dukufa ga binciken jama'a domin tantance mutanen da suka yi mu'amala da waɗanda suka kamu da cutar ta coronavirus, kuma bayanai na nunin tuni aka fara zuba ido a kan wasu mutane kusan 600, kuda yake kawo yanzu an sallami wasu kimanin 67 daga cikinsu, yayin da aka killace mutane 146 a otel Gawai da ke Yamai. Masu rajin kare haƙƙin ɗan adam irin su Abdu Alhaji Idi na cewa
dole ne da pistaje din da ake faɗi ya kamata a yi bisa wannan guriruwan waɗannan mutanen da suka shigo Niger, inda suka shigo Niger da suwa gurin suwa suka tayi da wa suke mu'amala, wani guri ne suke, to annan guriruwan da mutanen nan suka tayi ya kamata a tahi a yi da pistaje, a yi binciken cutar. Tunda abin karuwa ke, ya kamata dukkan su waɗannan mutanen a je a bi guriruwan da suka bi. In aka yi bincike na cuta a lokacin nan ne ana da harin a tsaida wallafa abu, dole ne sai an yi wannan abu. In ba a yi shi ba, kullum za a samu tunda lokaci zuwa lokaci abin yana yi. Duk waɗannan mutanen da suka shigo kafin arewa iyaka, abin inda suka bi a yi bincike na cutar, duka inda suka bi. Su masu ikon kansu su bi doka, in sun bi doka dole kingi su bi doka, sai a ga hasken abu.
Shugaban kasar Niger Isu Muhammadu da ke kan gaban yaki da cutar COVID-19 a wannan kasa ya kafa dokar ta ɓaci a birnin Yamai tare da takaita zirga-zirgar jama'a, har ma da killace birnin daga sauran yankunan kasar. sannan ya bayyana shirin daukar sabbin likitoci 1,500 tare da shirin sallamar mutane 1,540 daga kurkuku ba idan wasu matakan da ya kuduri aniyar dauka don samar wa 'yan kasar sassaucin rayuwa.
Duk wanda suka yi sama da faɗi da kudin ƙasa kamata a hukunta su, dole ne a yi adalci. Wagga jarabta ce daga Allah na halin da muke, kuma abin da ya kamata mu gyara zamanmu, mu gyara zamanmu dole ne a komo bisa abin da aka kiya wannan adalci. Jarabta ce daga Allah. Mun yi a cikin matakan da shugaban ƙasa ɗauka wasu zancen kudin wuta da na ruwa na tranche social. To ai ya kamata da a ce minista mai kula da Nijelek ko kuma ɗan Nijelek ɗin su hutu dalla dalla su hudu miye ake ni. Duk shi shugaban ƙasa in ya kaga matsalarmu, in shugaban ƙasa ya yi sauran ministrori suke zauwa su ma su yi abubuwan yadda yake. Amma nan da ya yi kawai shi kenan, abin mutane suna cikin duhu ne.
Shi ka san daukan mataki koko a haɗe shiga radio wani abu ne, kuma a aiwatar da shi ya yi amfanin talakawa wani abu ne na daban. Mafi yawancin shi ne abba a samu. To ko yanzu shi ne muka gudun a ambaci abu a ce gashi za a yi, amma a wayi sahiya ba a yi shi ba, ko kuma a yi shi a rage. Muna kira ga gwamnati waɗannan matakin ne da ya hurta, matakin ne waɗanda za su kare ma 'yan ƙasa raɗaɗin wanga ciwo ko kuma irin abin da zai aihuwa bisa tattalin arziki. Tunda ka gani yau manya-manyan kamfuna ma sai sun ji a ga jikinsu, balle shi talaka wanda ka hito waye nema abin da ya ci. Abu ne wanda dole sai an sa ido, an sa kwamiti wanda zai kula da aiwatar da irin waɗanga mahimman niyya da aka ɗauka domin ta amfani talaka. Yanzu haka talaka suna jiran su gani ƙasa takamaimai abin da an ka ce za a yi. Kaga wasu ƙasashe abinci ma aka buga gidajen mutum ana sa musu. Kenan tun da mu ba ta kai can ba, tun yanzu tun mutane na iya karɓa a rarraba mu mutane abinci su aje cikin gidaje tun da ba sa abin da Allah za shi ba. A ɗauki matakin ne ka 'yan kasuwa su ƙara ma abinci kuɗi ko kuma ka su ƙara musu abubuwa na masarufi kuɗi.
A jawabin farko da ya yi wa al'ummar Nijar a tsakiyar watan Maris, shugaba Isuhu ya ɗauki matakin rufe makarantu da gidajen cin abinci da na sinima da na shan barasa da dukkan wuraren nishaɗi da nufin daƙile yaɗuwar cutar COVID-19. Kafin daga bisani a rufe tashoshin motocin jigila, matakin da tuni ya haddasa damuwa a wajen masu harkoki a irin waɗannan wurare.
Yanayin kasuwa ya canza sosai. Idan kasuwa wani in ba tashar na abu da wani karo, kasuwa sai dai a hankali. Sai dai a ce an gode wa Allah. Amma da yanayin kasuwa ya canza sosai. Bisu ba jama'a kowa raɗa Allah da ya kawo sauƙin lamari, ko ba gaskiya ba. Muna fatan dai Allah ya zaɓa mana abin da ya alheri. Muna haka dainan gwamnati ya ga alhakin talaka ya ga inda ya kamata ya da a shiwo kan lamarin a samu abu da kasuwanci, abun ya sauka sosai.
Bayan an liƙe wannan tasha, gaskiya duk inda ayyukan mu suke, ɗan kasuwa ɗan da cikin kasuwan nan sun shiga jikinsu, suna ganin abun lalle ya sanyi. Tunda wanda duk a cikin tasha da inda ya zan babu mota mai tahiya, to kinan kun bai da wani kuraji cikin aikin shi. Tunda mu aikin mu da baki muke shi kwarai. Kenan tun da babu baki kuma aikin namu za mu ganin ya sanyi koya. Yanzu duk wanda a cikin tashar nan in ka tambaye shi kina jin labarin lalle, in dai ɗan kasuwa na yana cewa ya jiga jikin shi kan wannan ruhiya da an kai. Abinda muka fata kuma Allah da ya kawo mana sauki, kuma Allah ya koro ma ƙasashen duniya duka sauƙin wannan al'amari. Mun san lalle gaskiya ne liƙewa, mun sani. Mun san wannan ba laihin kowa ne ba, laihi ne abin da shahidi duniya. Kenan tun da ya shahi duniya ko ina ba mu cewa dami an kalli ke.
Kawo yanzu a birnin Yamai ne kawai aka gano bullar wannan cuta ta corona. Dalili kenan hukumomi ke daukar matakan daƙile wannan annoba don kaucewa yaduwarta zuwa sauran jihohin kasar ta hanyar matakan hana taron jama'a irin su zuwa wuraren ibada ko taron bukukuwa da na jana'iza da dai sauransu. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Madalla a gaida Sule Mummuni Barma. Yanzu kuma ga wannan sakon.
Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani, sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukkan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunnen ya ji gangar jiki ya tsira.
Shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, bari mu shakata da wannan wakar. Labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Harkokin wasanni na ci gaba da fuskantar tsaiko a dukkan fadin duniya yanzu haka sanadiyar allobar cutar gama duniya ta coronavirus ko kuma COVID-19. Kodayake a ranar Litinin da ta gabata kungiyar kwallon kafa ta Borussia Dortmund ta kasar Jamus ta soma a tsaye inda ƴan wasan na kocin Lucien Favre ke training mutum biyu-biyu a bisa shilayen kungiyar ko a cikin ɗakin motsa jiki domin rage hatsarin yada cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19. Sai dai ba Borussia Dortmund ta dai bace a kasar ta Jamus ta soma wannan a tsayen domin ko kungiyar kwallon kafa ta Augsburg ta soma wannan a tsaye kwanaki tar da sunka gabata. Haka ma kungiyar kwallon kafa ta Leipzig dai a kasar Jamus da kungiyar kwallo ta Wolfsburg duka a kasar ta Jamus da suka soma a tsaye a makon jiya sun dakata bayan kwanaki ɗaya suna motsa jiki saboda hukumar kwallon kafa ta kasar ta Jamus ta bada sanarwar cewa sai ranar 30 ga watan Afrilu mai kamawa za a koma teburin kakar kwallon kafa ta kasar Jamus Bundesliga. A kasar Belarusi da nahiyar Turai ana ci gaba da wasannin kwallon kafa duk da wannan larurar ta cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19. Kakar wasannin ta kwallon kafa kasar ta Belarusi ita ce ɗaya tilo yanzu haka da kewakana a nahiyar Turai. Wasannin da ɗan Afrika ke halarta ciki hadda Momoyan Sane ɗan kasar Guinea Conakry ɗan shekaru 22 da haihuwa wanda ke bugawa club ɗin FC Islot. Shiku mai horar da kungiyar kwallon kafa na Equatorial Guinea yanzu haka yana kafe a Malabo birnin kasar inda aka saka dokar zama gida dole saboda larurar cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19. Sebastian Mine na ci gaba da kira ga hukumomin kasarsa ta haihuwa cewa da kasar Faransa da su dawo da shi daga ga kasar ta Faransa tare da sauran Faransawa da ke can kasar ta Equatorial Guinea yanzu haka saboda wannan cutar ta coronavirus ko COVID-19. Shi dai Sebastian Mine mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Equatorial Guinea ya horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar Kenya a watan Mayu shekara ta 2018 zuwa August shekara ta 2019. A nasa bangaren Emmanuel Adebayor dan kwallon kafa dan kasar Togo yanzu haka yana kargame a wani hotel a Cotonou na kasar Benin tare da mutane 84 da suka yi balaguro tare da shi a cikin jirgi guda daga kasar Paraguay inda yake buga club din Olympia. Emmanuel Adebayor dan shekaru 36 da haihuwa ya buga wasan karshe na Champions League na club din da suka kasance zakaru a nahiyar Turai a shekara ta
hudu tare da club din AS Monaco na kasar Faransa. Dan wasan ya buga ma kungiyoyin kwallon kafa na Arsenal da Tottenham kamin ya koma a cikin watan Fabrairu shekara ta 2019 a club din Paraguay na Olympia dake garin Asuncion, club din da ke rike da Camben Zakaran teburin kakar kwallon kafa na kasar Paraguay na shekarar da ta gabata. A wani labarin na daban, dan wasan kwallon kafa na kasar Kamaru Alex Song tuni ya ce ya kai club din sa na FC Sion na kasar Switzerland ko Swiss ara bayan da club din ya ce ya kore sa. Alex Song ya ce hakan ta faru ne bayan sun kammala wani wasan sada zumunci a ranar Juma'a 13 ga watan nan da muke ciki na Maris. Kuma ya ce da komawar su sai shugaban club din nasu na FC Sion ya aika musu da wani sako ta WhatsApp cewa akwai wata takarda da kamata su sanya wa hannu ta rage musu albashi zuwa euro 12,000 a kowane wata. Wannan ko sanadiyar halin da ake ciki na duniya na cutar gama duniya ta coronavirus ko COVID-19. Babu wata tattauna, inji Alex Song, akan wannan maganar. Alhali ko kungiyoyi daban-daban na duniya ana tattaunawa wa juna har a cimma matsaya. Mu kuma da muka ga haka sai muka kirata ba hannu a wannan takardar. Abinda sa club din ya ci ya sallame mu. Alex Song dan kasar Kamaru ya ce to ni lauyoyinsa suka kai karar club din FC Sion na Switzerland ga gaban hukumar kwallon kafa ta FIFA wadda suke neman ta kwato musu haƙoƙin su tunda akwai yarjejeniyar ta hada su da wannan kungiyar. Haruna Mamman bako na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Madalla a gaida Haruna Mamman bako. Masu sauraro, kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Aisha ta dawo da takaitattun labaran duniya.
Hadiza, a takaice, duk da nasarorin da ake samu a kasashen China da Korea ta Kudu a yaki da cutar COVID-19, kungiyar lafiya ta duniya WHO a yau Talata ta ce har yanzu dai yankin na da sauran aiki a gaba dangane da annobar ta coronavirus. Kungiyar kamfanonin sufurin jiragen sama a yau Talata ta yi gargadin cewa kamfanonin jirage a fadin duniya ba za su farfado daga komada mafi girma da suke fuskanta ba har sai zuwa ƙarshen rufin wannan shekarar. Kana kuma farfadowar kan iya kasancewa na dan lokaci idan annobar corona ta sake juyowa har aka samu kwaruwar annobar ta hunturu. Rikicin da ake yi a tsakanin yan awarin Kamaru da dakarun sojin kasar ya shafi rayuwar kimanin mutane miliyan 2, inda ya yi sanadiyar mutuwar dubban mutane, ya kuma raba wasu daruruwan dubbai da mahallansu. Da dama daga cikin waɗanda rikicin ya tarwatsa suna zaman gudun hijira a Duwala, inda suke zaune cikin cunkoso a ƙananan ɗakuna da ake shan wahala kafin a samu. Afirka ta Kudu ta kaddamar da wani gagarumin shirin gwaji na cutar coronavirus, yayin da adadin waɗanda suka kamu da cutar ya zarce 1,000, adadi mafi yawa a kowace ƙasa a nahiyar. A daren jiya Litinin, shugaba Cyril Ramaphosa ya bada sanarwar cewar a cikin 'yan kwanakin nan ma'aikata kiwon lafiya akalla 10,000 za su rika bi gida-gida don gudanar da gwaje-gwajen cutar ga al'umma. Tuni dai kasar Afirka ta Kudu ta ɗauki matakin hana shige da fice na tsawon kwanaki 21 da nufin kawar da cutar. 'Yan sanda sun kama mutane da yawa da laifin sabawa dokar hana zirga-zirga. Ramaphosa ya bayyana cewar an tabbatar da mutane 1,326 sun kamu da kwayar cutar a kasar Afirka ta Kudu, kuma mutane 3 sun mutu. Zuwa yanzu dai an samu mutane sama da 5,000 da ake da tabbacin cewar sun kamu da kwayar cutar a daukacin nahiyar Afirka, kuma mutane 173 ne suka mutu.
To masu sauraro, baki ɗaya abinda ya sawaka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau. Sai kuma gobe in Allah ya kai mu, za ku ji wasu abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Levis Gresham da ta hada shirin ta kuma bada umarni, da ma injiniyan namu na yau, ni Hadiza Kyari ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.